Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, da 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so ta voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da yaurana Asabar 2 ga watan Satumba shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Giras Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To Sarfil, shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai sauya fasalin kotun kolin kasar kwanaki biyu bayan da ta soke zaben da aka ce ya lashe watan da ya gabata. Shugabannin Amurka da na Koriya ta Kudu sun amince da ƙara tirsasawa Pyongyang lamba ta koma teburin tattaunawa ta wajen ƙaƙaba mata waɗansu tsauraran takunkumi. Kana ranar Talata mako mai zuwa, waɗanda ke cin moriyar dokar da ta ba waɗanda suka shigo nan Amurka suna ƙanana damar ci gaba da zama ƙasar ƙarƙashin gwamnatin Obama, wanda tsarin da ake kira daka za su san makomarsu.
To kanin labarin kenan aka ji. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa saƙon barka da sallah ga 'yan Najeriya, ya kuma nana ta godiyarsa kan addu'o'in da ake yi masa.
Zan gabatar da zaƙon shugaban ƙasa a isar da godiyar shi ga mutanen jihar Katsina ga addu'ar da suke mashi. Kuma abin da ya same shi addu'a ce kawai take magani shi, kuma Allah ya ansa addu'ar mutanen Najeriya.
Haka kuma za ku ji cewa gabannin hawa Arfa da aka kammala, alhazan Najeriya 7 ne suka rasa rayukansu, yawancinsu don tsanantar hawan jini.
Yanzu ma Allah dau ram alhaji guda 7, amma ba malaria ko guda, dukansu ciwon hypertension ne da wasu kuma ciwon kirji. Allah dau rayukansu.
Za mu kawo muku rahoto kan yadda galibin wasu 'yan Najeriya sun gudanar da bikin babbar sallar cikin korafin tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma rashin albashi. Haka kuma Ibrahim Kalmusi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Jami'ai sun ce ɗalibai 'yan mata 7 sun rasu a wata gobara da ta tashi a ɗakin kwanansu na makaranta da ke babban birnin ƙasar Kenya. Ministan ilimi na ƙasar Fred Matiang'i da ya ziyarci makarantar sakandaren 'yan matan ta Moi da ke birnin Nairobi ya ce za a rufe makarantar na tsawon makonni biyu domin a gudanar da bincike. Hukumomi sun ce 'yan sanda suna ƙoƙarin gano ko akwai alaƙa tsakanin gobarar da aka yi a makarantar sakandaren ta Moi da wuta da aka rika cinnawa har aka cinna sama da makarantu 120 bara, bayan da aka yi sauyi a kalandar tsarin karatu da kuma toshe kafar sata jarabawa. A halin da ake ciki kuma, shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya faɗa yau Asabar cewa yana shirin canza fasalin tsarin shari'ar ƙasar bayan da kotun ƙoli ta soke zaben da aka ce ya lashe sabili da kurakurai da aka tafka karo na biyu a cikin kwanaki biyu. Kenyatta ya zargi kotun da watsi da zaben al'ummar ƙasar ta wajen soke zaben da aka ce ya lashe. Ya ce, wane ne ma ya zaɓe ku? Ku ne? Muna da matsala kuma dole ne mu yi maganinta. Shugabannin Amurka da na Koriya ta Kudu sun sake jaddada buƙatar tirsasawa Pyongyang ta koma teburin tattaunawa ta wajen ƙaƙaba mata tsauraran takunkumi da kuma ƙarin matsin lamba, bisa ga cewar ofishin shugaba Moon Jae-in. Moon da shugaban Amurka Donald Trump sun tattauna ta wayar tarho jiya Juma'a, bisa ga cewar jami'ai a Washington da kuma Seoul. Fada White House ta faɗa a wata sanarwa cewa shugabannin biyu sun tattauna kan batun hulɗa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan, da martanin da za su mayar tare da tuntuɓar juna kan ci gaba da tada zaune tsaye da kuma takala da Koriya ta Arewa ke yi. Sanarwar ta ce Trump da Moon sun amince za su ƙarfafa haɗin kai ta wajen danƙon haɗin kai a fannin tsaro da kuma ƙarawa Koriya ta Kudu ƙarfi a fannin ayyukan tsaro. Kwana ɗaya kafin ya ziyarci yankin da ambaliyar ruwa ta yi ɓanna a birnin Houston, Shugaban Amurka Donald Trump ya aika wa majalisa wasiƙa yana neman kusan dala biliyan 8 domin tallafawa da farfado da harkoki a jihohin Texas da Louisiana. Buƙatar da ya gabatar ta kasance somantaɓi na gudanar da gudunmuwa da za a bayar domin tallafawa waɗanda guguwa Harvey ta shafa, da ta haɗa da tallafin dala biliyan 4.5 da za a ba cibiyar agajin gaggawa ta ƙasa FEMA, da kuma dala miliyan 450 da za a ba da rance ga ƙananan masana'antu da guguwar ta durƙusar. Shugaba Trump da mai ɗakinsa Melania za su kai ziyara Houston da kuma Lake Charles na jihar Louisiana yau Asabar, inda za su gana da waɗanda suka sha daga wato suka sha daga guguwar da kuma ganewa idansu irin ɓannar da ambaliyar ruwa ta yi. Wannan kuma ta kasance ziyararsu ta biyu a yankin cikin wannan mako. A halin da ake ciki kuma yayin da har yanzu ruwa ya rufe waɗansu unguwannin birnin Houston ya maida su tamkar madatsun ruwa. Ruwan dai ya fara janyewa waɗansu hanyoyi, mutane da ruwa ya rutsa da su a gidajensu kuma sun fara fita domin neman abinci da man fetur. Sai dai abin da suke iya samu ya danganta ga inda suke. Wakiliyar muryar Amurka Elizabeth Lee ta zaga waɗansu unguwanni a kudu maso yammacin birnin Houston, inda ta ci karo da waɗansu da suka fita neman kalaci. Ta ce wannan 'yar ƙasar China dai tana magana da harshen Mandarin, ta ce wannan ita ce fitata ta farko. Na ga ana iya bin hanyoyi da dama. George Coley, wani ɗan asalin ƙasar Liberia, ya ce iyalansa suna daga cikin waɗanda Allah ya yi wa gyaɗar dogo. Ya ce, na san a can ƙasa kaɗan guguwar ta lalata gidaje da dama, ruwa kuma ya kwarara a cikin gidajen mutane, amma nawa babu abin da ya same shi. Akwai wurare da dama a birnin Houston da ruwa ya katse hanyoyi, abin da ya haifar da ƙarancin man fetur da kuma abinci. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da shawarar da ya yanke ranar Talata kan ko zai kawo ƙarshen tsarin da gwamnatin Obama ta ƙirƙiro da ya kare yaran baƙin haure da suka shigo Amurka ba tare da izini ba ko kuwa babu. Kakakin Fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta shaida wa manema labarai farkon makon nan cewa gwamnatin Trump tana kan nazarin shirin da ake kira DACA. Trump ya yi alkawali a lokacin yakin neman zaɓe cewa zai soke tsarin da ya bayyana a matsayin ahuwa tun hawan mulkinsa. Ya ce batun wannan shi ne ya kasance mafi sarƙaƙiya da ya fuskanta a matsayin shugaban ƙasa. Kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan da 'yan jam'iyyar Republican a majalisa da dama sun yi kira ga shugaba Trump kada ya soke tsarin. Ryan ya ce ya hakikanta majalisar za ta iya samar da hanyar da za a kare mutanen da ke ƙarƙashin tsarin DACA a halin yanzu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Toma da la yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa saƙon barka da sallah ga 'yan Najeriya, inda ya nanata godiyarsa ga 'yan ƙasar bisa addu'o'in da suka yi ta masa. Daga Katsina ga rahoton Hassan Mai na kaina.
A nan jihar Katsina, bikin sallar ta yi armashi, inda ɗazu-ɗazun nan mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman ya yi hawan sallah. Da yake jawabi jim kaɗan bayan wannan hawa, gwamna Aminu Bello Masari ya gabatar da saƙon shugaban ƙasa.
Zan gabatar da saƙon shugaban ƙasa a isar da godiyar shi ga mutanen jihar Katsina ga addu'ar da suke mashi. Kuma abin da ya same shi addu'a ce kawai take maganin shi, kuma Allah ya ansa addu'ar mutanen Najeriya. Addu'ar nan musulmi sun yi, kirista sun yi, wa'anda ma ba su yi, hanyoyin da suke bi sun bi nasu hanyoyin, sun mashi addu'a Allah ba shi lafiya kuma Allah ba shi. To, in mun yi addu'a sau 10, wallahi yanzu sau 100 ya kamata mu yi, domin nasara Muhammadu Buhari nasarar jinsun muke, nasarar muke.
Tun da farko da yake nasa jawabin, mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman ya yaba wa gwamnatin jihar Katsina saboda maido da tsafin malamai bakin aiki.
Ilimi na primary shine ilimi. Al'ummar da ba ta da ilimin primary school, kuma kin an je can sama za ka ga lalace. Shine foundation. To kuma aka ce ka maido da tsafin malamai. Mu Hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani. To wannan ka dauko magani gyaran ilimi na primary school.
Gwamna Aminu Bello Masari ya nanata muhimmancin yin amfani da tsafin malamai wajen maido da martabar ilimi.
Batun maganar farfado da ilimin da ake cewa foundation education, wanda yake ya hada na farko shine ilimin primary school. Kowa ya koma ƙauyensu, ya koma karamar hukumarsu, zai ga malamai waɗanda suka yi ritaya da sauran karfinsu da sauran hankalinsu su nawa ne. Yau da za a samu local government da take da tsohaihin malamai da suka yi da aiki guda 50 kawai. Ce kowanne cikin 50 din nan zai ba da lesson guda a sati. Mun zanna mun yi lissafi, akwai wurin da muka ga akalla malamai waɗanda suke da ainihin teaching qualification sun kai 100. Inda duk sati kowa zai ba da, to duk sati a wannan karamar hukumar za a samu ƙarin ainihin lesson 100 kowane sati.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Katsina a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaida Hassan Maina Kaina, kamar yadda aka ji a farkon shirin, gabanin hawa Arfa a Saudiya alhazan Najeriya 7 ne suka rasa rayukansu. Ga Nasir Adam Al-Hikaya da ƙarin bayani.
Shugaban kwamitin likitoci na hukumar alhazan Najeriya na hukun Dr. Ibrahim Kana ya ce gabanin hawa Arfa da aka kammala alhazan Najeriya 7 ne suka rasu yawanci don tsanantar hawan jini. Kana ya buƙaci alhazan su gujewa yawo a rana su kuma riƙa shan ruwa. Likitan da ma'aikatar lafiyar Najeriya ya ba da tabbacin tanadar wadatattun magunguna ga alhazan har dawowarsu gida.
Muna da allurai na ainihin zazzabin cizon sauro, irin su Imal da su Artemether da sauransu, saboda wanda ya kamu da zazzabin ya tsanani kafin talakar da shi sai mu bashi wannan magunguna.
Dai wannan doctor ya nuna sai dai mutum ya zo da zazzabinsa daga Najeriya, amma ba zazzabin cizon sauro a nan Saudiya.
A ko kadan akwai sauro a nan, sauro na cizon mutane kullun a nan, duk da cewa suna kokarin kace sauron, babu zazzabin cizon sauro a Saudi Arabia, babu ko kadan ko guda ɗaya.
Amma me kawo
Watan yanayin irin ƙwayoyin cutan ne na Plasmodium, wata abin da suke kawo rike da ƙwayoyin cutan malaria kenan. To irin sauran da suke a Najeriya ba irin sauran ne da suke a nan Saudi ba. Irin sauran su daban ne. In suka ji mutum suna kawo wani cuta da ake kira Black Water Fever, amma ba malaria fever ba. Mu kuma sauran da ke Najeriya, in suka ji mutum sai su yi kwas ɗin malaria fever, ba Black Water Fever ba.
Kuma yanzu mun ji labari kamar alhazai 5 sun riga mu gidan gaskiya. Shin daga malaria ne ko wasu cututtuka ne daban?
A yanzu ma Allah dau ram alhazai guda 7, amma ba malaria ko guda. Dukansu ciwon hypertension ne da wasu kuma ciwon kirji. Dan Allah dau rayukansu.
Tun farko shugaban hukumar alhazan Barisa Abdullahi Muktar Muhammad ya jagoranci kwamitin malamai wajen addu'a ga dorewar zaman lafiya a Najeriya da ƙara samun lafiya ga shugaba Buhari don samun damar aiwatar da muradun gwamnatinsa. Barista Muktar ya ce kullun lissafin nasarori ake yi a hukumar.
Na gamsu, inda muka dan samu ƙalubale shine a zaman mu na alhazan da suka zo karkashin kamfanoni na ƴan kasuwa. To shi ma kuma Allah cikin ikon shi muna sare bayan Arafa, bayan an dawo an ji an yi jifa, to za a canza musu wani wuri da zai zama yalwatacce. Su kuma Allah ya so nan gaba za mu dauki mataki na gyara tsarin su, domin su suna rajistan alhazai ne akan kansu. To mu kanmu ba mu da adadin tafiyan alhazansu daga Najeriya zuwa Saudi Arabia, saboda suna bin kamfanoni ne masu zaman kansu wanda ake ce ma scheduled flight. So don haka su mu'assasa sun kasa samun adadinsu da suka shigo kan lokaci, don haka inda suka yi musu tanadi bai kai ƙarfin waɗanda suka shigo ba daga baya. Wannan darasi ne da shi ma muka koya akan kamfanoni masu zaman kansu yadda nan gaba za a gyara.
Dr. Mansur Sokoto da kuma ɗaya daga na'iban limamin Abuja Warfesa Ibrahim Makari da kuma shahararren hafizin Alkur'anul Karim Suleiman Kano na daga malaman da suka gabatar da addu'a a tantin hukumar alhazan da ke tsakiyar tantunan jihohin Najeriya a Arfa. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Makka.
To Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a gaida Nasir Adam Al-Hikaya. Yayin da ake gudanar da bukukuwan sallah a faɗin duniya, galibin wasu 'yan Najeriya sun yi bikin sallar cikin korafin tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma rashin albashi. Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya duba mana wannan lamari.
Allah ne ma muke mu shirya, Allah ya kawo muka, Allah ya kawo mun alheri kuma. Ba abin da zan tanda sai dai fata Allah ya bani lafiya da sa'a. Ana nan ana neman gurin jama'a Annabi. To ya za a yi? A Allah shi ya san yadda za a yi. Tunda a gaskiyance fansho na zo nema ban samu fansho na ba, shine na ce to tunda ban samu ba sai in tafi in nema gurin jama'a Annabi in samu abin da zan ciyar da gida na, in tafi da shi.
Kai dan fansho ne?
Eh, ni dan fansho ne.
Wani magidanci kenan wanda ya ce adadin iyalansa sun kai guda 10 da na SK a guda daga cikin kasuwar sayar da dabbobin layya a nan birnin Kano. Shi kuwa wannan malamin da ya ce shi ma'aikacin gwamnati ne, cewa ya yi rashin albashi ya sanya tilaza ya nemi bashi domin sayan abin layya.
Ban saya ba tukunna, ina ta neman kuɗi su fito daga banki ma ba su fito ba. Har yanzu ba a yi mana alal, ma'aikatan gwamnati ba musu alal babbare, ya za a samu kuɗi yanzu?
Kai ma'aikacin gwamnati ne?
Eh, ma'aikacin gwamnati ne ni.
Za su fito kuwa?
A zarance zan yi, gudan abokan arzikana.
Malam Umar Dillali wani dillalin dabbobi ne a kasuwar sayar da dabbobi ta Dawanau. Ya yi bayani kan dalilin da ya sanya farashin dabbobin kan yi tashin goren zabi a lokutan sallah.
In har aka ce da ke sallah ta zaniya tana dagawa, kuma bayan sallah suna dan sauka, kuma kafin sallah din nan ma ba sa kuɗi irin kamar yanzu. Domin dai kaga kamar wanda zaka saye 180 din nan yanzu, idan kamar da sallah ne zaka saye 160 170
bayan sallah, ko bayan sallah
kafin sallah kenan. Kuma bayan sallah ma kana iya sayen sa cewa 160 150. Magana ta kuɗi, gaskiya babu kuɗi, domin in da kuɗi wannan san ba za a sayar da haka ba.
Sai dai Malam Habu Ahmad wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana dalilan da suka sanya 'yan Afirka musamman 'yan Najeriya kan samu kansu a yanayi irin wannan.
Tsarin kasuwancin mu a nan Afirka ko kuma in ce a nan Najeriya ya bambanta da na Turai, inda komai yake a tsare, inda zaka iya gane cewa ga wata kasuwa can zaka shiga a daga maka riga a ce maka naira 10 ce, ka gusa kuma sai ka same ta a wani wuri naira 3 ce, irin dai riga ce irin ta ce. Kuma suna da tsarin cewa idan kaya sun dade akan kanta, lokaci yayi, farashin da aka yi na sababbin kaya ya bambanta da na tsohon kaya, saboda akwai inda ake ajiye jadawalin harkokin kasuwancin da ake gudanarwa. Kuma zaka ga kowa yakan biya hakkokin da suka ta'allaka kan sa na haraji da sauransu. Ita ma kuma gwamnati tana sanar da harkokin inda mutane suke, kamar inda harkokin kuɗi suke, akwai alamomi da alƙalama da suke nuna za a iya bincika a iya gane cewa yaya kasuwancin na yake gudana. Sabanin a nan gurinmu za ka ga cewa ba a iya gane cewa oke an zo an yi kasuwanci, gwamnati ma ta sani, ko an biya wani haraji ko ba a biya ba. Ana iya cewa dai ana kasuwanci ne ta ci barkatai, mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi, wanda za ka duba ka ga cewa idan na ga dama ni nake yanke hukuncin me zan siyar a lokacin da na ga dama nake son siyar da abu. Wannan lamari da kake gani su malamai da shugabanni da mutane da su 'yan kasuwan ya kamata a ce cewa an ci gaba da faɗakar da su.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida da Mahmud. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku, tare kuma da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji ansar tambayar su Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Shu'aibu Adam Agwai da Shu'aibu Diamond Gidan Madi da Sani Gulle Kampala, masu son sanin ko me yasa wasu jihohi ke cewa waina, wasu kuma ke cewa masa. Sai kuma tambayar Garba Garba Tisile, mai son sanin kasashen da ake kira Scandinavia da kuma dalili. Sai kuma tambayar Muntari Mahmud Kano, mai son sanin abin da ake nufi da yakin cacar baka wanda Amurka da Rasha kan yi. To bari mu fara da ansar tambayar su Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Shu'aibu Adam Agwai da Shu'aibu Diamond Gidan Madi da Sani Gulle Kampala, masu son sanin abin da yasa wasu jihohi ciki har da Kano, inji su, ke cewa waina, wasu kuma ciki har da Bauchi da Sokoto a cewar su ke cewa masa. Don samun ansar wannan tambayar haɗin gwiwa ta malaman nan hudu, na tuntuɓi masanin harshen Hausan nan na cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ce
waɗannan kalmomin da suka shafi abincin Bahaushe sun shigo ne sakamakon wato zuwan Larabawa kasar Hausa abinci ne da ake yin sa ta hanyar dama ainihin wato nika alkama ko kuma a sarrafa ta kuma fulawa ko kuma shinkafa a sarrafa su su ba da irin abin da ake so to su ne ake kiran su waina ko mata to waɗannan abinci irin biyu dukkanin su abu ɗaya suke sunaye gidaje ne amma ma'anarsu da irin aikin da suke yi da ne sai dai kawai bambanci wajen haɗawa ana iya samun mata ta shinkafa kana iya samun ta gero kana iya samun ta alkama haka ma a waina bambancin ya danganta abin da ake kira kare-karen Hausa karin sarki na Hausa wasu nahiyoyi ko kuma yankuna zuwa wasu yankuna sai dai inda aka samu wani abin sha'awa a nan shi ne da muka ce an raba karin harshen Hausa kari biyu Hausar kudu da Hausar arewa ita wannan kalma ta masa da waina musamman ita kalmar masa ce ta yi ta ƙadaranci ta shiga tsakanin shiyoyin guda biyu za ka iya samu a shiyar arewa za ka iya samu a shiyar kudu ita kalmar masa tana tsalle kana iya samun ta Hausar arewa kana iya samun ta Hausar kudu abin da nake cewa shi ne ita kalmar masa da muka ce an raba shiyar Hausa ta shi inda Hausar arewa da Hausar kudu ita kalmar masa ita ta shiga duka shiyoyin guda biyu ana amfani da ita a Hausar arewa ana kuma amfani da ita a Hausar kudu ka fahimta ko kaje kamar a Hausar arewa kana samun ta a Sokoto da sauran jarurruka da suke sama da kusa da su a kudu kuma nan ita ce ake amfani da ita a Bauchi da waɗansu yankuna na abin da suka tawo a kusan ƙasar Kano shi ne sai muka ce ita kalmar waina ita ta kuma ta fi takaita a tsakanin Hausar Kano a kudanci.
Akwai wasu kuma da ke danganta waina da wani abinci mai kama da masa ba masar ba sosai musamman a Kano din kuma da Bauchi ya al'amarin abin yake sai kaga wasu in aka ce masa suna nufin abin da ishafi abin da ake sarrafawa da gero da shinkafa da makamantansu sannan kuma ita waina alkama da wani abu mai kama da haka shin ya al'amarin yake ne
wato abin wato ya canjin din yana faruwa ne daga yadda mutane suka fahimci kalmar da yadda kuma ake amfani da ita
sai kuma ansar da tambayar Garba Garba Tisle daga Bauchi mai son sanin kasashen da ake kira Scandinavia da kuma dalilin hakan to idan Malam Garba Sule na saurare mun ansa makamanciyar wannan tambayar wani lokaci a baya kamar haka yankin Scandinavia kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai to sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba wani sashin sa ya haɗu da wani yankin ƙasa kamar yadda yakan faru a lokuta da dama akwai takaddama kan adadin ƙasashen da suka yi yankin na Scandinavia to amma abinda aka yi ittifaki akai shine yankin na Scandinavia na ainihi masarautu uku suka yi shi wato da masarautar Norway da masarautar Sweden da kuma masarautar Denmark to amma ana nan ganin cewa ƙasashen Finland da Ireland baya ga makwabtaka da yankin na Scandinavia sun kuma yi matakar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane don haka sai wasu manazarta suka shiga sa Finland da Ireland cikin jerin ƙasashen Scandinavia don haka sai adadin ƙasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar to amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka hada ƙasashen Finland da Ireland da masarautu uku ba a kiransu Scandinavia ba ana kiransu ƙasashen Nordic ko kuma yankin Nordic ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kadai Scandinavia idan aka fadada aka hada da Finland da Ireland ana kiran wannan hadin ƙasashen yankin Nordic game da al'adu da harshe kuwa Scandinaviawa dai akasari tsatsun Jamusawan da ne suna da kamannin Jamusawa ta alamar ƙarfi da jimiri al'adarsu dama ta Jamusawan da ɗin ce haka zalika harsunansu da nauyi ba kamar Turanci ba kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu game da asalin kalmar Scandinavia kuwa dama akwai wani yankin Denmark wanda a yanzu ke cikin Sweden wanda ake kira Sikeniya. Daga nan ne a ƙarshen ƙarni na 18 sunan Scandinavia ya samo asali. To sai kuma ansar tambayar Malam Muntar Mahmud, wadda ita ma mun ansa makamanciyar ta kwanan baya, wato abin da ake nufi da yakin cacar baka da Amurka da Rasha kan yi. Idan malamin na saurare, ga ansar da muka bayar kwanan baya. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yakin cacar baka yaki ne da ake yi da baki, wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaki gadangadan. A takaice dai, yakin cacar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani bangaren gaskiya. To amma a zahiri, kalmar yakin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar Turanci ta kuluwa, wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaki. Wato a zahiri, abun ya wuce amfani da barazanar baka. To amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin Hausa, musamman ma wanda bai yi boko ba. Yakin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi gadangadan ko kuma wata dabarar kaffa-kaffa da yaƙi, ko don ana tsoron juna, ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri tafi ribar da za a ci, ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali. A zahiri, yaƙin cacar baka banda cacar bakin ya kuma haɗa da rige-rigen ƙere-ƙeren mugan kayan yaƙi da gwaje-gwajensu da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Kasashen da aka san su da yakin cacar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma, akan fassara ma'anar yakin cacar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen yakin duniya na biyu zuwa lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje, ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma, an yi fargabar wannan yaki na cacar baka zai kai ga yaki gadangadan har ma da nukiliya. To amma an samu kauce ma hakan. A wannan yakin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowacce na tafe ne da ƙawayenta. Sauran ƙasashen da suka ki shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su ‘yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. Ita kuma Rasha, ƙawayenta sun haɗa da gabashin Jamus da Czechoslovakia da Romania da Hungary da Poland, waɗanda ƙasashe ne na gabashin Turai kuma mambobin wasu. Haka zalika, ƙasashe irin su Cuba da Korea ta Arewa da China da Mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar Soviet a lokuta daban-daban. An samu ɓarkewar yakin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba. Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikinsu na ikirarin bin tsarin demokaradiyya irin nata. An ci gaba da wannan yaƙi na cacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro da ke cibiyar kayan tarihi na Abuja, Najeriya, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gai da Malam Ibrahim. To masu raro, sai a mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta email ba, amma yanzu ga kaɗan daga cikin takardun labaran duniya.
Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya faɗa yau Asabar cewa yana shirin canza fasalin tsarin shari'ar ƙasar bayan da kotun ƙoli ta soke zaben da aka ce ya lashe sabili da kurakurai da aka tafka. Karo na biyu a cikin kwana biyu, Kenyatta ya zargi kotun da watsi da zaɓin al'ummar ƙasar ta wajen soke zaɓen da aka ce ya lashe.
To madalla, masu sauraron mu, annan muke a ƙarshen shirin namu na yau baki na yau, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurinki ɗaya. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu ya tsaya na gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Jonah. Nisar Fila Hashin Gumel ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 na dare a wajen Najeriya da Niger karfe 8:30 a wajen Ghana. Assalamu alaikum.